ta'ala, wanda ya bamu daman halartar sauraron wannan walawalan nasiha wanda muka ji daga malamin Dr. Kadir Abubakar Ali, wanda zai kula da shi zakariya kyakkyawa. Babu shakka ina ga malam ya riga ya gama tattauna duk abin da muke bukata. Idan muka yi kokari muka yi aiki da abin da muka ji, to lallai al'ummarmu za mu samu zaman lafiya kuma za mu samu gyaruwa. Abin da nake yi wa kaina da sauran 'yan uwa nasiha kuma wasiya shi ne mu yi kokari mu riƙe wannan ainihin wato nasiha da malam ya mana, kuma mu aiwatar da shi a cikin rayuwarmu. Da ikon Allah za mu samu wato rayuwa na aminci insha Allah. Sannan kamar yadda malam ya ambata, ka sa a ranka cewa rayuwar gaba ɗaya daman ta jarabawa ne. Duk abin da aka ce jarabawa babu daɗi, ba daɗi da ya shi ba. Akwai wani abokin da muke karatu a makaranta, duk sanda aka ce lokacin jarabawa ya yi, to sai kama rashin lafiya. Ba wai dan rashin lafiya, a jarabawa ne kawai yake sa mu rashin lafiya. Ina fata an gane. Idan aka zauna ana cewa lafiya sai yake aishi, gaba ɗaya zai san jarabawa ne. In dai jarabawa ne sai shi yi wa wani, amma shi zai sa aishi. Wannan yake nuna cewa tun da aka ce rayuwar da jarabawa ne, ashe ba za a ga abin da rai yake so ba. To amma menene zai aiki wato sanya maka cin wuyan wannan jarabawa? Shi ne abubuwan da aka ba mu shawara. To abu ɗaya ne kawai zan ƙara a kan waɗannan ainihin wato bayanai, wanda su ne ko kuma shi ne abin da zai taimaka mana wajen cin buriyan abubuwan da aka gaya mana. Wannan abu ba komai ba ne, shi ne sai mu ƙoƙari mu gyara zuciyarmu. A cikin ɗan adam gabaki ɗaya, idan zuciyar shi ta gyaru, to za a samu kaiwa zuwa ga dukkan abubuwan da aka gaya mana. Saboda zuciya shi ne mahallin da za a iya kira powerhouse of human. Wato kamar yadda computer take da central processing unit, ko to zuciyar ɗan adam shi ne inda yake controlling gaba ɗaya rayuwar shi. Shi yasa a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wa sallam, wanda shahararren hadisi ne, yana nan ba cikin 40 hadisa ko, Annabi ya ce inna fil jasadi mudgha, a cikin ɗan adam akwai wani tsoka, idza salahat salaha aljasad, in dai ta gyaru shikenan ɗan adam ya zama gyararre. Kamar yadda idan ta ɓaci, to ɗan adam ya ɓaci gaba ɗaya shi. Duk waɗannan abubuwan da muka ji na misalai da malam ya buga mana na wasu da suke aikata abin da ba sa son a aikata musu, me ya samu matsala a cikin ainihin wato jikinsu shi ne zuciyarsu. Idan da zuciyarsu ya gyaru, to ba za su ainihin wato yi abin da ba za su so a yi musu ba. Shi yasa yana daga cikin abu ɗaya da Allah yake duba a cikin ɗan adam mai mashi hukunci shi ne zuciya. Al-Imam Muslim ya rawaita hadisi daga sahabi Abu Hurairah Allah ya kara mashi yarda, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna Allah la yanzuru ila ajsadi, Allah baya duba zuwa ga structure wato physiology da jiki, ba shi Allah ke duba ba, wala ila suwari, ko kuma tsarin wato kyawun ka. Za ka gaya mana bayani game da kyau, ko an samu annabin Allah da shi rabin kyau ma aka ba shi? Da haka kanka ba shi ne Allah yake birge shi ba. Abinda Allah yake son ya tabbatar da nagartarsa a cikin ka, sai Annabi ya ce walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, zuciyar ba nan ne Allah maɗaukakin sarki yake dure zuwa ga shi, domin zuciyar shi ne fita ne irin aiki da gaɓoɓin za su aikata. Da haka duk wanda gaɓoɓin shi ke aikata aiki mai kyau, alamar zuciyar shi ne take da kyau. Kamar yadda mutum idan yana aiki munana, zuciyar shi ne take da wuri. Wannan shi ne dalilin da yasa duk abin da ka aikata ba za a yi maka hukunci a kai shi ba, sai an dubi niyyar ka tsuna. Innamal a'malu binniya, a wani wata da yake binniya. Allah ba zai maka sakayya da komai ba sai ya duba niyyar da kai. inaje muhallin niyya kwa zuciya dan haka lallai sai mun gyara wannan zuciya shi yasa a cikin alqur'ani wurare da dama Allah ya bada ishara akan haka ku dubi cikin magana Annabi Ibrahim da shi da mutanen shi da yake cewa babu yawma la yanfa'u malun wala banun sai ce illa man atallaha biqalbin sadid Allah ya fi zuciyar da ne kawai da haka idan muka gyara zuciyarmu shi yasa malamai suke da aiki wato wani gaba na musamman a cikin karantar da shari'a wanda suke cewa islam gyara zuciya lallai abin da muke bukata kenan a irin waɗannan rayuwa mu samu gyara game da zukatanmu shikenan sai abubuwa sun rage duk wanda zuciyar shi zama gyararre to shine zai iya yin haƙuri idan aka jarabce shi shine zai iya yin kyakkyawan zato ga ɗan uwan shi shine zai rika yin fatan alkhairi ga wani shi shine idan wani abu ya samu ɗan uwan shi zai rika yin kamar shi abu ya faru da shi zuciya ne haka Allah madaukakin sarki ya ishara game da ainihin wato wannan zuciya a inda yake sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin suratu Ali Imran ko Allah ya ce fa bi rahmatin min Allah linta lahu sai ce walau kunta fazzan ghaliza mara alqalb lam fadlu min hawlik wallahi da a ce zuciyarka busasshiyar zuciya ce gare ka mara sai mara kan gado to wallahi da waɗannan mutane su da su watsa a bayan ka amma Allah ya baiwa manzon Allah zuciya ne nagartacce shi yasa ya iya samun al'umma da gashi mu kanmu muna alfahari cewa addini shi ne da haka zuciyar nan da wajibi ne sai mu gyara zuciya al-imam ibn rajab al-hanbali a cikin sharhi da yawa wancan littafin arba'un hadith da yake ishara yake cewa lallai gyaruwar zuciya shi ke nuna irin kyawun aiki da gaboni za su aikata kamar yadda yake fashin zuciya shi ke fita mini irin munanan ayyuka da mutum zai aikatawa shi yasa duk abin da kake son ka aikata sai ka ga wannan abin a zuciyarka yake yanzu a cikin zuciyarka akwai abubuwan da kake so akwai abubuwan da baka so to kai tunani yadda kai kake da waɗannan zafi a zuciyarka haka dan uwan ka ba yake da shi shi ma akwai abubuwan da yake so akwai abubuwan da baya so to shin zai yi ka aikata abin da ka san yana so kake yi abin da baya so to kai ma za ka samu wanda zai yi abin da kake so ya bar abin da baka so shine abin what goes around comes around ka'ida na rayuwa ke shi yasa matukar ya zama a cikin zuciyarka akwai wani gidi na dan uwanka yanzu alal misali kowa yanzu ya dubi zuciyar shi zai iya hasaso akwai wanda yake ci a zuciyar shi kowa ya duba ya za ka ga akwai wani wanda a zuciyarka ba sa kaunar shi to abin da ya kamata mu rika tambayar kawo din sai ka tambaye shi wai wani din nan me yasa ba na kaunar shi me ne yasa yake shi ba na mishi fatan alkhairi da zan ga ya samu wani abu na ci gaba ko nasara ko arziki sai in ji kunci in ji damuwa ni ne ne da ke za ka ga babu dalili wanda za ka iya gabatarwa yau da za a ce ga shi ka mutu kana gaban Allah Allah ya tambaye ka me ya haɗa ka da waye za ka ga ba dalili ne wanda za ka iya kafa hujja da shi ba to ashe ka ga me ya kamata kenan sai ka gyara wannan zuciyar ka ɗauke wannan kiyayya kawai a zuciyarka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo ka'ida cewa al-muslim akhul muslim musulmi dan uwan musulmi to in ko musulmi dan uwan musulmi ne to daga cikin samara da ɗan kwantaka ke samarwa shine ba za ka cutar da shi ba da Allah wanda zai zo ya barnar da zuciyarka ya cutar da kai ko bai cutar da kai ba tsakani da Allah ko wannan ɗan kwantaka babu wanda zai zo ya ɗauke maka wani dukiya naka ko ya ɗauke maka wani ɗan uwa naka yana aiki da wato wannan kauna ko ɗan kwantaka tsakani da babu jama'a muna fahimta ko da haka duk waɗannan abubuwan ba za su iya samuwa ba in ba mu gyara zukatanmu ba saboda haka lalle muna buƙatar mu samar da wasu abubuwa da za su riƙa taimaka mana wajen ainihin wato gyaran wannan zuciya. To wannan shi ne abin da ya kamata sai mu tambaye kanmu, me da menene zan ainihin wato aikata domin zuciyana ta gyaru, sai ya zama na rayu na samu irin wannan zuciya da Allah ya sifanta da cewa qalbun salim. Kamar yadda a cikin suratul Qaf Allah ya ƙara sifanta irin wannan zuciya, Allah yake cewa bi qalbin munib, zuciya wadda take mai kyau, mara matsala na aqida, mara matsala na ibada, mara matsala na abubuwan. To menene abubuwan da zaka aikata? Shine hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake kawo wasu abubuwa a takaice wanda idan ka tattara ka hada su, to da ikon Allah zaka samu zuciya kyakkyawa wanda zai samar maka da ainihin wato zuciya salimiya wanda in ka mutu zaka iya haduwa da rahmar Allah. Billahi dan salani, Allah ya kara mishi yarda. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa ya ayyuhan nas afshu salam, ya ku mutane ku rinka yaɗa sallama, wasilul arham ku rinka sadar da zumunci da ke tsakanin ku da juna, wa at'imu at'am ku rinka ciyar da abinci ga ɗan uwanku, wa sallu bil layli wan nasiya ku rinka yin sallah cikin dare a lokacin da mutane ke bacci, tadkhuluna al jannata bi salam, in kuka riƙe waɗannan abubuwa babu makawa za ku shiga aljanna da aminci. Irin wannan ƴan uwantaka, to sai kana da irin waɗannan ayyuka a cikin ayyukanka zai iya samuwa tsakaninka da ƴan uwanka. To amma kai kyau kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi, annabi ya ce daga cikin alamomin tashin duniya a ƙarshen zamani zai zama musulmi sai ya zaɓi waɗanda zai yi wa sallama. Ka duba da kyau ka gani a irin wannan rayuwa an kai ga wannan muhalli, shin kana wuce mutane duk da kaga musulmi kai musu sallama, ko ko sai wane da wane da kake ganin ka sani su kawai kake musu sallama? To wannan na daga cikin abin da yake dauke wannan kauna a tsakaninmu. Sannan yaya sadar da zumunci da ke tsakaninmu? Da Allah yake cewa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, wannan zumunci yaya? Yanzu wani zumunci mafi ƙarfi da ya kamata ya sada baya sada shi, akwai wanda tsakanin shi da iyayen shi yanzu bai san halin da suke ba. Muna wani irin rayuwa muka samu kan baci, wani da shi da ɗan uwan shi yanzu ba sa da mace, wani da shi da abokan hulɗar shi, wani da shi da makwabci shi, wani da to kaga wannan irin rashin ɗan uwan kaka ne yake tsakanin mu, duk su suka sababin mana da waɗannan abubuwa. Sannan ka duba shin kana iya taimakawa mabukaci ka ciyar da shi? Da Allah madaukakin sarki yake sifanta mutanen kirki cewa wa yut'imuna at'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira, sannan suna cewa innama nut'imukum li wajhi llah la nuridu minkum jaza'an wa la shukura, kana iya yin wannan? Sannan mutane nawa ne suke tashi da daddare su yi sallah aƙalla na fila raka'a biyu, ko su witiri raka'a ɗaya ko raka'a uku ko wani abu makamancin haka? To waɗannan abubuwan su suke sanya mana wato zukatanmu suke ƙeƙashewa, kamar yadda Allah yake cewa fa qasat qulubuhum, sai zuciyar ya ƙeƙashe, sai mutane suka waye gari suka zama duk fasikai. Allah ya kiyaye. To babu shakka in muna son mu zama muna da zuciya masu taushi kuma muna da ainihin wato a wannan kauna da wantaka a tsakani, to sai mun kiyaye wannan ainihin wato lamari. Daga ƙarshe ɗan uwa masu albarka, bayan ainihin wato mutum ya fahimci waɗannan abubuwa wanda idan yana aikata su, to Allah maɗaukakin sarki zai iya sanya mishi wannan irin zuciya mai laushi mai biyayya da jawuwa zuwa ga abin da Allah yake so. Sai ka gane cewa abin da za ka iya ƙara taimakon kanka da shi ka samu wannan shi ne addu'a. Kamar yadda Annabi yake cewa addu'a'u inna addu'a huwa al-ibada, addu'a ibada ce, sai mu yawaita yin addu'a. sahabban manzon Allah da kuke ji ake bada tarihin su da labaran su ka rinka jin su kaman wasu kannin malaiku ne su wallahi din waɗannan abubuwan suka samu a rayuwar su mutum yazo ya haɗu da wanda bai taba sani shi ba amma tunda musulunci ya hada su su mai da kawunan su ɗan uwa har zai iya hakura da abin da ya mallaka domin wannan ɗan uwan nashi irin waɗannan kaunan ne shine Allah madaukakin sarki ba da labari a cikin alqur'ani Allah yake cewa menene da yake ba da bayani kamar cewa kun kasance da ba kwa kaunan juna fada ne famanallahu alaikum ina fa wal takum minkum umma yad'una ila alkhayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika hum al-muflihun to duk irin waɗannan abubuwan idan akai kokari mu ma muka saba sai ku ga al'umma mu ta gyara amma ma damar ba mu dawo mun gyara waɗannan abubuwan ba wallahi duk abin da muke tunani zai zama mafita wallahi sai mu ƙara shiga matsalan da kamar yadda muka ji a cikin hadisin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake har in wani fitinan ya zo sai mu manta ba da wanda muke ciki a ciya shine halin da muke ciki yanzu duk in an tambaye mutane me ya mafita game da wannan sai ka zo wani ya ambaci shugaban kasa wani ya ambaci gwamnan su duk wallahi ba su ne mafita ba mu dai ewa mu kawo da mu ne mafita kawo da mu saboda sunnan Allah ne inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim to yanzu mu mun shirya mu gyara waɗannan abubuwa domin zuciyar da ka mallaka wani ne zai zo ya gyara maka shi kai za ka gyara da kanka to ba mu gyara zukatan mu ba sai muna cewa shugabannin mu na da matsala muna cewa shugaban kasa ya sauka hafsan sojoji ya sauka to duk sun sauka matsala ya gyaru sai ma ya karu sai ma fiye da abin da ake ciki a da dan haka mu gane wallahi waɗannan ba su ne mafita ba mafita shine mu gyara kawunan mu muna gyara kawunan mu da kawunan mu automatically sai mu ga zaman lafiya ya samu wannan shine kadai abin da yake solution gare mu Allah madaukakin sarki ya dace da mu ubangiji Allah madaukakin sarki ka gyara mana wato abubuwan da suka samu lalacewa a cikin lamurran mu baki daya a wannan dan abin da zan kara kenan ba dan wato in faɗi wani abu kari akan abin da malam ya faɗi ba tsakani da Allah duk abin da malam ya faɗa sun riga sun ainihin wato gane mana komai da komai muna fatan Allah madaukakin sarki ya saka wa malam da alkhairi mu ma da muka saurari waɗannan jawabai ubangiji Allah ya ba mu ikon yin aiki da su wa sallallahu wa sallam ala nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu fi sabilillah wa assalamu alaikum wa rahmatullahi
Allah ya saka alkhairi son malamin sun faɗi abin da ya dace a bakin kofi lokacin da malam Abu sai yana magana shi ne gitinan maganan wani malami Al-Hassan bin Ziyari da yake cewa wai ana gane mutum ne da abubuwa guda biyu kananan abubuwa guda biyu a cikin mutum da su ake gane shi ce wa inna mal mar'u bi asrihi bi sabirihi da hiwa da yahi sai ce bi sanuhu wa kalbuhu murakkab na kawai in kana so ka gane waye mutum da zuciyar shi da harshen shi ko za ka gane shi duk ba sai an ta ya wuce wata ba zuciyar nan a ciki ne kamar yadda malam ya faɗa duk abin da zai kulla zai kulla shi shi kuma harshe da shi yake furtawa kuma na ya magana da fadi kan maganar jarabawa da sauran su rayuwar gaba ɗaya jarabawa shi kan rayuwar ku kuma yadda malam ya faɗa ne ana cikin damuwa amma diwa yin qur'ani bu ila rabbi kuma irju ila rabbi ko kuwa kuma Allah ko mun kuma ka gyara na gyara mun gyara kuwa gyara insha Allah za mu mutu Allah ya saka mu sai ba malam bane ba hawa a cikin ba malaman sai ga sun da abu da yake so Allah ya saka mu sai mu da muka saka Allah ya mu duka aiki da abin da muka ci ba abin da zamu yi musu sidi a kiwa ba mu da abin da ba sidi musu a kiwa Allah ya saka mu sai da gari amin Allah ya mai musu sidi da lafiya ina aiki da sike ba da riba rana Allah ya sa a mizanin aiki suna da gari amin Allah ya sa suna kan daidai kuma Allah ya sa Allah yana amsa amin kafin a tashi akwai littafi guda biyu da Dr. Kabir Abubakar Amin Asgar malamin ya rubuta
ina karuwa ana baka koyi
Haka giya kowa ya san inal harama bayyin to waɗannan hanyoyi ne saboda ƙarshen zamani da ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara daga cikin alamun tashin alkiyama shine akwai yawaitan hanyoyin kasuwanci a cikin hadisin Bukhari Annabi yake cewa za a wayi gari mutane ba su damu halal suke so ko haram ba shi ne ko damu su tsara ku shine irin wannan abin da ke da mutane kuma wani abin mamaki shi irin misconception da mutane suke da shi game da kuɗi cewa indai sun samu kuɗi to kawai komai zai zo da sauki sabon kuɗin nan na halas ne kuma na halas ne da yi kuɗin nan su zo musu da wasu sababbin fitintunan da ba su tsammani ba da haka wanda da yake so ya nemi kuɗi ya tashi ya sana'o'i waɗanda suke sanannu a cikin al'umma ka kama noma da kiwo da kasuwanci ko sana'a ko aikin gwamnati duk abin da Allah ya kuwa ce maka kamai da su ake yin kuɗi. Isa dan gwatan nan su kuwa su mangal da kasuwanci suka yi kuɗi da kasuwanci suka yi kuɗi da noma da kwangila duk wanda ka ji shi da kuɗi tashi ya yi neme su da gaskiya ya sani shi amma kuma mutane suke dinga kwanciya a daka kawai su dinga zuba data suna kwasa kuɗi ka san da cewa akwai ƴan damfara masu zuwa suna mutane damfara ta gargajiya to su ne suka juye suka zama ƴan damfara ta intanet dama ba wanda ake damfara sai mutumin da yake shi ma is greedy shi ma mai son banza ne wanda za a ce kawo 50,000 a wanke mishi miliyan 1 sai je ya matan shi wayo ya anshe mata 50,000 ɗinta ya ce ta bashi ya je kawo ɗan damfara yana zira miliyan 5 shi kenan sun mishi shafi miliyan to shi ne irin waɗannan masu son banzan yanzu ake bi musu da wannan sirrurin a ce MMM a ce cryptocurrency a ce M5 kace ko mai ni kuma ta zo wannan ba sai wannan da suna hanyoyin da baru ne daban-daban Allah suna mutane waye to gaskiya saboda Allah jama'a musamman matasa da kiyaye wannan matasa kuma a kan gaba wajen wannan san banzan kowane matashi yana so ya sa hula mai tsada takalmi mai tsada wanda zai macin da agogon shi da zoben shi kuma yake tashi zai yi nemi sana'a to ya za a yi wannan dai ba sata zai kusa ne ba da shi da zaran ya ji wani wata sabuwar hanya wata za a yi bishop court a yi arziki kawai su sai ya hauta to ba zo da zabin da shi ba da aka yi kwamu tashi ne kwazo mu nemi arziki a wurin Allah akwai inda Allah ya tsara na neman arziki ga sunan iri daban-daban kuma duk inda akwai mutane akwai al'umma to akwai arziki
shi ne kaida, saboda su mutane su ne asalin resource, su ne asalin arziki a duniya. To za ka hanzu akwai al'umma, za a yi siye da siyarwa, za a iya yin kasuwanci, za a iya yin cinikayya, za a samu damammaki tunda wani zai buƙaci sabis ɗin da kayya. Inda akwai mutane ko za su sai kayan abinci, ko za su sai kayan masarufi, akwai wanda za su buƙaci mai wanki da guga, akwai wanda za su buƙaci mai gadi, akwai wanda za su buƙaci mai gini, gashi nan akwai wanda za su buƙaci mai ba da kiwon lafiya, akwai wanda za su buƙaci malamin makaranta na Islamiyya. Inda akwai mutane a waje, dole akwai wannan buƙatu. Kuma wannan buƙatu ne na ɗan adam, natural, second to the nature of human being. So ba yadda za a yi ka guje musu. Amma mun zauna muna ta kasara, galibinmu yanzu musamman matasanmu na arewa, wannan kasala ta riga ta darkake mu. Hanyar da muka sani ita ce kawai ya za a yi mu samu shakkar zuwa arziki. Abin mamaki aikin gwamnati wanda a matsayin bauta yake a asalin shi yake ɗauka hanyar arziki. Wanda kuma yadda ka tsara aikin gwamnati, indai za ka bi Allah game da shi ba za ka taɓa yin arziki, sai dai ka ci abinci haka ya taya. Amma ba a tsara shi da ko shugaban ƙasa ne kai ko gwamna, ba a tsara albashin da buƙatun da za ka yi arziki ba. Irin wannan nagari da faɗi, irin wannan ana yin shi ne da noma da kiwo da kasuwanci da sana'o'i da fatauci da kwangila da sauran hanyoyi waɗanda Allah zai buɗa maka in dai ka shiga da gaskiya. Suna ba kaina shawara da sauran matasa musamman cewa mu guje mafi yawan waɗannan abubuwa, saboda mafi ƙaranci shi ne a ce akwai shi, ba shi ne mafi ƙaranci. Wallahu a'lam. Na'am.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.